الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوه الشرم دوات الربيع الأول هي جرم من ذألة صلى الله عليه وآله وسلم دبو دايدة دليفه دا الشرم دبكوي وان دايدة الشرم دبيو دوات أبريل ميلادية دبو بيدة شداء وانا شين درسهم نشا بيركم نشا شداء نعم نشا شداء أولا للتافي نأى التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح نأى الإمام الزبيدي رحمه الله من ضياء كان حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وليك شوى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكثرن قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. حديث عبد الله بن عباس الله تعالى مصير داشيد ما هي تنسى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أريت النار أننا موتا فإذا أكثر أهلها النساء سيقى شمك يا يوانكين أنت كنت سوني ماتا يكفرنا سنا كافرتا فيلا سيقى شو من الله صلى الله عليه وسلم يكفرنا بالله كافر شو الله ني قال يكفرنا العشير سنا كافر شو أبو شنزمة ويكفرنا الإحسان سنا كافر شيء وإحساني سوتي سوت تاوى. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر داذاك سوت تاوى إيرسو طوانشي كرا قل أولوكتي ثم رأت منك شيئا سنن تقوانا أبو تبنغرنك واندباتاسو قالت سيتشي ما رأيت منك خيرا قط سندنك بان تبقن الخير لجوجنك ما وانا حديثي الامام البخاري يكاوشي اباب كفران العشير وكفر دون كفر سانا تكن باب ايماني انا بطن ايماني كيشي ايماني شيني كافرتي كمال يندا اكي بطن شوى ايماني متاكي متاكيني هوا هواني واني ايماني ياتواني فوقك توهكا نشيما كافرتي هوا هواني واني كافرتي ياتواني akwai kafircin da yake fitar da mutum daga musulunci gaba daya akwai kuma kafircin da baya fitar da mutum daga musulunci domin kalmar kafirci a larabci kafara tana nufin sitir shi abu koye abu wanda ya kafirce wa Allah kamar ya koye ya rufe duk ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya yi masa bai gansu ba ballantana har su yi masa jagora zuwa ga imani da Allah dan kamar ya rufe su ne ya sitirce su ya boye su saboda haka aka kira al-kufru billahi kufrun lianahu sitrun li ni'matillahi subhanahu wa ta'ala to haka nan wanda duk zai ga abinda yake na alkhairi amma ya rufe ido ba zai yi godiya a game da shi ba to wannan shi ma a larabci ana ce masa kufur ana ce masa kufur sai dai ba kufur bane wanda yake yankulu anil milla wanda yake fitar da mutum daga musulunci annabi sallallahu alaihi wa sallama yace uritun nara an nuna mun wuta lokacin da yayi miraji zuwa sama Allah ya nuna masa yadda zubin wuta yake da ƴaƴan cikin ta haka nan a wasu lokuta ba ma a Isra'il ba Allah ya nuna masa ita ya ganta ra'ayin aini ba wai gani na mafarki ba fadarsa da yace uritun nara ya nuna cewa wutan nan tana nan an yi ta yanzu haka tana nan ba wai sai nan gaba za a halicce ta ba wani akwai aqidar da take da wannan da'awa ta cewa da wuta da aljanna ba a yi su ba sai lokacin da kiyama ta tashi aka yi hisabi a lokacin ne Allah zai halicci wutar da zai sa mutane ita ma aljanna a lokacin za a halicce ta to amma ga aqidar ahlus sunna wannan kuskure ne aqidar mu'tazila ita ce take fadar waccan maganar cewa wuta babu su a yanzu babu wuta babu aljanna suka ce dan musulmi idan akwai wuta akwai aljanna kuma ba yanzu za a shige su ba halitta su a yanzu ta zama wata shi ko Allah munazzahun ne anil abad afa khalaqnakum abatan mun halicce ku ne da nufin wata to Allah baya halitta kenan dan wata idan har ya halicci wuta da aljanna babu kowa a ciki kuma to ya zama wata to wannan kuskure ne Allah madaukakin sarki ya ambaci aljanna yace uiddat lil muttaqin an tanade ta kaga kenan tana nan ya ambaci wuta yace uiddat lil kafirin an tanade ta domin kafirai ya nuna tana nan don abinda kaka ce an tanade shi to yana nan kenan ba za a tanade shi ba Allah ta uiddat an tanade ta kuma wannan hadisi karara yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wutan ma to wannan ita ce aqidar ahlus sunna uritun nara an nuna mun wuta fa idza aktharu ahliha an-nisa sai gashi mafiya yawan ƴaƴan cikinta ma'abotanta mata ne su ne mafiya yawan waɗanda suke cikin wuta mafiya yawa a wasu ruwayoyi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an nuna mun aljanna fa idza aktharu ahliha al-fuqara sai gashi mafiya yawan ƴaƴanta wato talakawa ne fakirai ne marasa abin nan su a wata ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uritun nara fa idza aktharu ahliha al-adniya wan-nisa masu kuɗi masu wadata masu hannu da shuri su ne mafiya yawan ƴan wuta haka nan da mata a nan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana gaya wa mata cewa su suka fi yawa wannan kuwa a lokacin sallar idi bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa maza huduba sai kuma ya tafi inda mata suke shi da Bilal yake gaya musu wannan yake cewa su yawaita sadaka domin an nuna masa wuta mafiya yawan ƴan wuta mata ne sai suka ce ya rasulullahi saboda me yasa za su zama su ne mafiya yawan ƴan wuta to shi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ai saboda ya furna suna kafircewa to kalmar suna kafircewa kaga za ta ɗauki ma'anar suna kafircewa Allah su bar musulunci imanin su ya rubuje to shi yasa sai suka ga ya kamata su tambaya ya furna billah suna kafircewa Allah ne suna fita daga musulunci ne shi yasa za su fi kowa yawa a wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya furna al-ashir suna kafircewa abokin zama al-ashir shine az-zawj suna kafircewa al-ashir idan muka dauki alif da lam lil ahad sai mu ce al-ashir shine az-zawj shine miji ko kuma muka dauke shi lil jins sai ya zama al-ashir bi ma'anal mu'ashir abokin zama kuma wane ne wanda take hannunsa mahaifinta baffanta kuma wane ne sai ya zama shi ake kafe da al-ashir da kalmar al-ashir tana nufin abokin zama zai yiwu ana nufin abokin zamanta shine mijinta ko kuma abokin zamanta wanda take tare da shi tana karkashinsa yana kula da sha'aninta to za ta zama tana yi masa butulci akan abin da ya mata na ni'ima akan abin da ya mata na kyautayi na kyautatawa to wannan butulcewar da ni'imar da yake yi mata shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirawo shi kufur kaga kalmar kafirci idan ta zo farkon abinda za a dauke ma'anarta shine al-kufru billah idan aka ambaci kafirci farkon abinda zai zo a kwakwalwa na ma'ana shine kafircewa Allah. To amma ana iya amfani da ita kuma a gurin da ba kafircewa Allah ake nufi ba, kamar nan kun ga farkon da yake ya furna abinda yazo musu a kwakwalwa, ma'anar farko da tazo musu a kwakwalwa ita ce suna kafircewa Allah. Wannan shine laƙin kalmar kufur, farkon ma'anar da za ta ɗauka shine kafircewa Allah. To amma za ta iya zuwa da wata ma'anar kamar nan, tana nufin kafircin da bai kai kafirci mai fidda mutum daga musulunci ba. Wasu sun ce in aka ce al-kufur ana nufin kafirci a kafircewa Allah, in ana nufin kafircewa ni ma sai a ce kufran da alif da lam, al-kufran kufranun ni'am, kafircewa ni'ima. In ta zo da kaidi kamar inda Allah yake cewa kafarat bi an'amillah qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah, kaga fakafarat bi an'amillah, wannan kaidi ne da yazo na kafircin ni'ima. alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufran, kaga kalmar ni'matallahi ta fassara irin nau'in kafircin da Allah madaukakin sarki yake magana a kansa. To saboda in ta zo da wani kaidi da zai fassara mana ma'anarta, shikenan ba za mu dauke ta a ma'anarta ta asali ba. Amma in ba ta zo da wani kaidi ba, to farko abin da zai zo a kwakwalwa shine ma'anarta ta farko, al-kufru billah. Sai idan wani bayani ya samu wanda zai fitar da ita daga wannan ma'anar kamar irin nan. Ibn Abbas lokacin da ya karanta fadar Allah madaukakin sarki wa lam yahkum bima anzalallah فأولئك هم الكافرون. شنو هيك سوى ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. وأن آية الله هيك سوى وأن بيوه كنتي لا أبن الله يسوكر فأولئك هم الكافرون وأن ننسوني كافرين. سيتي ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. ما كافر تندفكي فهنتا فانكروا إنه ليس بكفر ينقل عن الملة. با كافر تندفكي فدى مسلم شيبا. كفر دون كفر. kafircin da bai kai wancan kafircin ba. Ibn Abbas ya yi wannan fassara saboda duba da laƙin ayar, idan aka ɗauke ta a ma'anar kafirci da zai fidda mutum daga musulunci, to akwai hatsari babba da yake wato yi wa kowane mumini barazana, domin kalmar wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun ta kunshi ka yi hukunci kowane irin hukunci, ko da a tsakankanin ƴaƴanka ne suna rigima, ka yi hukunci ba bisa adalci ba. Ayat ta shafi mutum duk yadda za a samu masu rikici guda biyu, ya zamana ka yi musu hukunci ba bisa adalci ba. Hukunci ba bisa adalci ba, hukunci ne ba da abin da Allah ya saukar ba. To idan aka ɗauki ayar a ma'anar za ka fidda mutum zai fita daga musulunci, to kaga nan ka kabar musulunci kenan, ƴaƴanka ne suna rikici akan dabino kwaya daya, maimakon ka karba ka raba tsakankaninsu sai ka kwace sai ka bawa ɗaya cinye don ka fi son sa. Kaga anan ba ka yi adalci ba a tsakankaninsu, a zahirin ayar to kabar musulunci kenan, tunda nan ba ka yi hukunci da Allah ya saukar ba. Wannan ya kun banzan Allah sau la yakum ul kafirun, saboda haka ka kafirta. To shi yasa Ibn Abbas yake kokarin ya nuna cewa akwai kafircin da bai kai kafirci ba, wanda ayar take ishara zuwa gare shi. Duk da cewa ayar ta zo su yakin maganar Yahudawa, waɗanda suka Allah ya ba su at-Taura don su yi hukunci da ita, suka bar su suka koma suna hukunci da sarransu. Allah yake gaya musu cewa to wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba, fa ulaika humul kafirun, saboda ana kafircin hawa-hawa ne. Akwai wanda zai yi hukunci da ba da abin da Allah ya saukar ba, ya zama ya kafirta, ya zama ya bar musulunci. Idan ya ga cewa wannan hukunci da abin da ba shi Allah ya saukar ba shi ya fi dacewa, kuma shi ne adalcin, kuma shi ne daidai, to wannan ya bar musulunci, ko da yana da'awar musuluncin. Matuƙar zai ɗauki abin da yake ba shi Allah ya saukar ba na hukunci, ya fifita shi akan abin da Allah ya saukar na hukunci, to wannan ya bar musulunci. Akwai kuma wanda ya san inda gaskiyar take, ya san yadda shari'ar Ubangiji take, ya san yadda hukuncin Allah yake, amma san ransa ya sa shi yayi hukuncin da yake ya saba wa Allah, to wannan ba a ce masa kafirin da ya fita daga addinin musulunci. Ya zama yayi babbar kabira, yayi laifi babba wanda Allah madaukakin sarki zai iya koda shi saboda wannan. ko kuma ya san gaskiya din amma sai a bashi wani abu na rashawa sai yi hukuncin da ba na gaskiya ba to baka cewa ka kafir baka cewa ya kafirta baka ce dai yayi abin da yake ma'asiya saban Allah babba kuma Allah madaukakin sarki yana iya koda shi saboda wannan amma ba za ka fitar da shi daga musulunci ba saboda wannan sai idan ya fifita nashi hukuncin akan na Allah idan zai ta wannan hukuncin da dai shi ya kamata dama kuma shi ne adalci ba wanda kai kake faɗa na Allah din ba to wanda ya fita daga musulunci to wannan ita ce nukar da ake tarkici da wasu matasa game da alƙalai da suke yin hukunci ba da shari'ar Allah ba wani ya san wannan dokoki da yake yin shari'a da su ba dokoki bane na tsarin Ubangiji ko kuma na tsarin dan adam ya san da haka ya san kuma cewa wannan din ba shine daidai ba ba haka ya kamata ba ayi hukunci da shari'ar Allah shi ya kamata shi kansa in aka tsaya zai wannan bayani ce hukuncin Allah shi yafi na kowa to wannan ba a kafirta shi ba a cewa ya kafirta tun daga shugaba na kasa gaba daya har zuwa karamin alkali matukar ya san abin da yake yi ba shi ne daidai din ba ya kuma tabbatar ba shi ne adalci ba to ba a kafirta shi sai lokacin da ya dauka cewa wannan din da yake yi shi ya kamata ya zama ana hukunci da shi ba na Allah din ba to wannan shi ne ya fifita wani abu akan abin da Allah madaukakin sarki ya saukar na gaskiya to wannan shi ne ya bar musulunci a cikin shugabannin duniya akwai waɗanda suke fitowa su bayyana karara cewa abinda suke kai shine daidai kuma kira a zo a kafa shari'ar musulunci wannan kira ne zuwa a koma a rayuwa irin ta da rayuwa irin ta gargajiya rayuwar da an wuce ta tintini to akwai waɗanda suna faɗar irin wannan kamar akwai sanda Bouteflika a Bourguiba ya taɓa faɗar wannan har ma shi kokarin ma musuluncin gaba ɗaya a sake masa tsari kamar ma'aikata ya kamata a rage wasu salloli don suna hana a samar da abin nan abubuwan da ƙasa take bukata isasshe saboda a kowane lokaci za a ce za su je su yi sallah ta kamfaninnuka za a dinga dakatar da aikin kamfaninnuka da ma'aikatu na wasu lokuta wannan zai kawo cikas a cikin abin da shi wannan kamfaninnuka suke sana'antawa na cigaban ƙasa saboda haka ya nemi a rage salloli a daina yin su a lokutan aiki saboda haka irin sallah a zahar da al'asar duk a daina ya nemi a daina azumi ko a maida azumi kamar da yamma zuwa faduwar rana amma a daina cewa za a tashi tun safe ko a dauka da safe zuwa zahar domin daukan azumi tun daga safe har zuwa yana sa ma'aikata su galabaita don haka ba za su yi aikin bunƙasa da raya ƙasa yadda ya kamata ba haka yayi ta kira zuwa ga waɗannan abubuwa to kaga wannan babu ko shakka ya fita daga musulunci shi yasa malaman musulmi suka kafirta shi a lokacin bil ijma suka yi ijma'i kan cewa wannan mai wannan magana ya bar musulunci don haka an sake kiran shi ya dawo musulunci ya tuba to haka aka yi ta rubuta masa takarda duk da na san bai dawo musuluncin ba har ya halaka yana kan aqidarsa ta kafirci kuma Allah madaukakin sarki ya tozarta shi tun a rayuwarsa ta duniya yana ji yana gani ɗan adawa suka yi masa hukunci da cewa ya haukace aka sauke shi ƙarfi da yaji bayan ya jima yana yin mulkin wuta da ƙarfi a cikin mutanen Tunisia mutum ne ya kashe masu kira zuwa ga Allah ba iyaka barkatai har ma ya zama akwai wasu adadi duk sanda za a kawo masa malamai da zai kashe sai sun kai wani adadi baya so a kawo masa in yana son goma to ka a katara in an katara sai ya yi zage-zage idan cikon na ɗaya a je a nemo shi shi baya kashe abin da bai cika lissafi ba to sai ga shi ya zama ya kaskanta tun kafin ya mutu an killace shi an masa hukunci da cewa mahaukaci ne to irinsu akwai su a kasashen musulmi waɗanda za su fito su yi shela su ce wannan shari'a da kuke ta kiran mutane zuwa gare ta ba ita ce ta dace da zamani ba bata dace da wannan zamanin da muke rayuwa a ciki ba shari'a ce da ta mutanen da suke hawa raƙuma da dawakai suna rayuwa cikin sahara suna cin dabino suna shan nono yanzu an ci gaba ana rayuwa zamanin jiragen sama da zamanin zamanin kere-kere da yakar sananin samaniya a ce kuma za a kawo mana shari'a irin ta daji, to ana fada da wannan. To kaga irin waɗannan kai tsaye babu wani tantama sun bar musulunci, wanda ma zai yi tantama akan a fitar su daga musulunci, shi ma musuluncin su abin shakka ne. To akwai kuma wanda shi ya san abin da yake yi ba daidai bane, amma ya sai ce baka yana jin tsoro, shi yanzu ka zo ka ce ai shari'a musulunci anan, shi gaskiya in aka ce za a yi turawa za su matsa musu kaza, shi kansa ya san wannan din da ake yi ba ita ya kamata a yi ba, amma dai mu duba maslaha. To kaga wannan shi wani abu ne daban, kuma shi ya yarda da cewa abin da yake yi ba daidai bane, to wannan ba a kafirta shi. To wannan tafsiri irin sa Abba Ibn Abi Rabah da Ibrahim an-Nakhai suka yi wa ita ayar, daga ciki akwai irin kamar hadisin Ibn Mas'ud da yake cewa sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufr, zagin musulmi fasikanci ne, ya garsa kuma kafirci ne. Kamar hadisin da yake cewa la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd, kada ku koma ku zama kafirai bayana, sashin ku yana dukan mu yayin sashi, kuna kashe junanku. Kaga sai la tarji'u ba'di kuffaran, kada ku koma ku zama kafirai kuna kashe junanku. Kamar hadisin man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma, wanda yake wa dan uwansa kai kafiri, to ɗayansu ne zai zama kafirin, ko ne wanda aka kira idan kafirin ne kafirin ne, in ko ba kafirin bane ka dawo kan wanda ya ce da shi kai kafiri. To irin waɗannan hadisai da makamantansu malamai suna da fassara da suke yi musu, wasu sun ɗauki hadisan ma'anarsu ga wanda ya halatta haka, kamar wanda ya halatta yaƙar musulmi ya ce ya halatta a yaƙi musulmi. To kaga wanda ya halatta abin da Allah ya haramta, wannan shine zai zama kafiri, ba wanda bai halatta ba, wani dai rikici ne ya hada su musulmi da musulmi da amma sai suka yaki a junansu, wannan ba za a kafirta su ba. Za mu zo hadisin izaltaqal muslimani, hadisin Abi Bakr. To saboda haka sai suka dauki hadisin a matsayin wanda ya halatta abin, don hadisan da suka zo a wanda man qala li akhihi ya kafir, wanda ya halatta kiran dan uwansa musulmi kafiri, duk da cewa haramun ne, shi ya halatta, to ya halatta abin da yake haramu, al-ma'lumu bid-din bid-darura, to wannan shine yake zama kafiri ba wanda bai halatta ba. Wasu kuma suka dauke shi a matsayin cewa kafirci ne karami, kamar yanda ya gabata ko kamar yanda ya zo a cikin wannan hadisi, kafirci ne ba wanda yake fitar da mutum daga musulunci ba. Wasu kuma malaman suka ce a'a, ya kamata mu bar hadisan yadda suke, kada mu yi bayanin cewa ko kafirci ne babba ko karami, kawai wanda yake yaƙar musulmi mu ce kawai kafirci ne, kada mu tsaya muna kokarin mu rage musu kaifinsu, mu bar su domin a haka za su fi tsoratarwa, kamar hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man ghashana fa laysa minna, wanda duk zai mana algush to baya daga cikin mu. To a zahirin hadisin kaga baya daga cikin mu, ana baya cikin mu musulmi, don haka yana can cikin wasu wanda ba musulmi ba, ya bar musulunci. To wannan shine zahirin hadisin, malamai suna cewa fa laysa minna, baya daga cikin mu mutanen kirki, saboda haka yana cikin musulmi amma baya cikin musulmin kirki. Amma kamar wasu daga cikin magabata irin Sufyan ibn Uyayna, irin su Zuhri, suna cewa a bar abin yadda yake, a dauke shi dai kawai a yadda yake, a faɗe shi yadda manzo Allah ya faɗa, kawai ka faɗa a haka, ka yi shiru, domin haka zai fi tsoratarwa, zai fi razanarwa, mutum ya ji an ce fa laysa minna, manzo Allah ya ce baya tare da mu, man rage ba'i sunnati fa laysa minni, wanda dai yake kwaɗayin barin sunnata ba ni ba shi. To ka bar masa abin a haka, kar ka zo kana cewa ai ba ni ba, to shi ba mutumin kirki ba, kaza ka har ya ji cewa ai akwai inda zai iya dawowa kuma su haɗu, to ka rage wa nassin abin nan zafinsa. To akwai masu ganin haka, shi yasa lokacin da aka tambaye al-Imam az-Zuhri Muhammad ibn Muslim az-Zuhri game da faɗar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa laysa minna man laqama al-khudud, wanda duk saboda an yi masa mutuwa ko saboda wani bakin ciki ya same zai dinga marin kansa yana ihu, to baya tare da mu. An tambaye shi me yake nufi da baya tare da mu da ire-iren waɗannan hadisai, sai Imam az-Zuhri ya ce min Allahil ilmi, من الله العلم وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم الله شيء يسمى يكيني من ذا الله أبن ديك كان سشيني إسر وعياكم إسر مو كما أبن ديك كان مشيني بميك ويا مسدودة مسلمة saboda haka yadda Allah ya faɗa abin nan shi ya san me yake ni baya cikin mu baya tare da mu musulmi a yaya tare da mu Allah shi ya san me yake ni manzo Allah ya tura masa isarwa kuma ya isar mu abin da yake akan mu shine kawai musallama to akwai daga cikin magabata sun haka suke gani irin waɗannan nasu da suka zo suke maganar abu kaza kafirci ne to koda ma asiya ce aka sibanta ta da kafirci to kawai ka bar shi a yadda yake kamar hadisin la yadkhulul jannata qattat mai annabi manci mai yawan annabi manci ba zai shiga aljanna ba la yadkhulul jannata mudminul kham mai yawan shan giya wanda yin shan giya ta zama masa ta dabi'a bai iya rayuwa ba giya ba zai shiga aljanna ba akwai malaman da suke cewa ba zai shiga aljanna ba ibtida'an la intiha'an ba zai shiga aljanna ba farkon karo wato sanda ake cewa kowa ya shiga shi ba zai shiga ba sai an kai shi wuta an wanke wannan laifin sannan kuma iya shekarun da Allah ya yi yadda fa zai a wuta yayi su ya gama sannan a fito da shi a tafi da shi aljanna ba ana nufin kwata-kwata ba zai shiga aljanna ba wasu kuma suka ce kamar shaukani a dalil al-awqaf shi yana ganin waɗannan kawai a ɗauke su ba za su shiga aljanna ba kamar yadda aka faɗa saboda haka mutum ya ga zai gyara ya gyara ba zai gyara ba to dai a haka aka ci kawai ba zai shiga aljanna ba kada a tsaya ana masa cewa ai akwai ranar da za a ɗaure shi ya dawo ya shiga aljanna kawai a bar shi haka nan to su suna ganin abar abun haka ya fi ce to ai an ce dukkan wani wanda yake akwai man kana fi qalbi mithqalu dharratin min iman za a fidda shi daga ba a sa shi aljanna ce to a ɗauka waɗannan togaciya ne daga wancan togaciya an fitar da waɗannan su da halatta ai togaciya to mu ɗauka waɗannan su ne togaciyar to wasu kuma suka ce kalmar kafirci ita kalmar kafircin ana iya amfani da ita a gurin da ba kafircin da zai fitar da mutum daga musulunci ba ko kuma ba kafircin da zai fitar da mutum daga musulunci wato kalmar kafirci al-kufru tana iya ta zo da ma'anar kafircin da zai fitar da mutum daga musulunci tana iya ta zo da ma'anar kafircin da ba zai fitar da mutum daga musulunci ba amma banda kalmar kafiri ita kalmar kafiri in ta zo to tana nufin wanda ya bar musulunci kai tsaye domin ismul fa'il kamar yadda suka ce la yustaqu illa min al-fi'l al-kamil sai fi'ili ya cika ake ciro ismul fa'il daga jikinsa to tunda har aka ciro sunan kafiri to makana kafircin sa ya cika ba kafirci bane wanda yake dan kankani amma kalmar ita kafirci ta iya zuwa a gurin da kafircin bai cika ba banda kalmar kafiri don haka suna bambanta tsakanin kalmar kafirci da kalmar kafiri kalmar kafirci ta iya zuwa da ma'anar kafircin da bai kai ya fitar da mutum daga musulunci ba amma kalmar kafiri kaga suna ne wannan baya zuwa sai idan mutum da ya cika sharuɗin a kira shi da wannan suna duka ce kamar kalmar mumini da kalmar imani ana iya kore kalmar imani amma mutum yana nan a mumininsa ba wai ya bar mumin imanin bane amma in aka ce da shi ba mumini bane ko aka kira shi mumini to ya nuna kenan yana da sifofin da ya kamata a kira shi mumini akwai abin da za a ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ka so wa dan uwanka abin da kake so ma kanka imani ne amma ai ba duk wanda ya so wa dan uwansa abin da yake so kansa ya zama mumini ba sai ya zo da dukkan sharuɗin da ake so na imani saboda kalmar sunan mumini ba ta samuwa sai ga wanda yake ya cika sharaɗi na imani ko da kuwa ya zo da wani abin da ana iya kiran shi imani kamar ka so wa dan uwanka abin da kake so wa kanka wannan imani ne amma da mutum da bai shiga musulunci ba zai so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa ka kira shi mumini saboda wannan ba za ka ba shi sunan ba don haka shi suna ba a ba da shi sai idan sharuɗansa sun cika gaba ɗaya sai za su ce kalmar kafiri ba a amfani da ita sai idan ta zama sharuɗan kafircin gaba ɗaya sun haɗu to haka dai malamai suka yi ta bayani game da kalmar kafirci da kalmar kafiri haka nan kalmar fasiki da kalmar shirka duk sukan zo da ma'anoni waɗanda suke a fasikanci cikakke wanda shine kafirci akwai kuma fasikancin da yake bai kai kafirci ba shine ma'asiya Allah da yake cewa wa amman ladina fasaqu fama'awhumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu azaban nar alladhi kuntum bihi tukazzibun. Kaga anan ana nufin fasikanci wanda ya fitar da mutum daga musulunci, waɗanda suka yi fasikanci to makomar su wuta, duk sanda suka so su fito daga ciki sai a maida su ba rana fita, a ce ku ɗanɗani azabar wutar da ku kasance kuna ƙaryatawa da ita. Kalmar kuna ƙaryatawa da ita ya nuna kafirai ne, dan in musulmi ne ba za su san suna ƙaryatawa cewa akwai azaba ta wuta ba ga waɗanda suka fantare. Wannan ta nuna kalmar fa amman ladina wa amman ladina fasaqu cewa ana nufin kafirai, don kalmar fasikanci takan zo da ma'anar kafirci ne fidda mutum daga musulunci, kamar yadda takan zo da ma'anar kamar فمن حج البيت فلا رفث ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فمن فرض فيهن الحج دون ده يدوكي وتهجي أتكي وقوانا وتنن هجي تنن فلا رفث باب وانا أبن ده يشافي جمائي فسادوا ده مجفوء أبن ده زي كيغا هكا ولا فسوق باب فاسق أنت فاقا أنا نفهم معسيا ما أنا نفهم كافر شيبا هكا نو عند الله كتاو إن لم تفعلوا فإنه fusuqun bikum, lokacin da ake maganar a rubuta bashi idan an dauka a rubuta, kuma kada a cutar wala yuzar katibun wala shahid, kada a cutar da mai rubutawar, kada a cutar da wanda yake shaida. Wa in tafalu fa innahu fusuqun bikum, in kuka yi haka to kun yi fasikanci, ba ana nufin kun yi kafirci ba, kun yi abin da yake saban Allah. Haka nan inda Allah ke cewa wala taqbalu lahum, inda yake maganar waɗanda suka yi wa mu'minai ko muhsanat, waɗanda suke kama mu suka yi musu ƙazafi da zina, Allah da yake cewa wala taqbalu lahum shahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun, da Allah yake wa ulaika humul fasiqun ba yana nufin sun kafirta ba, don kalmar fasikanci takan zo da ma'anar kafirci, takan zo kuma da ma'anar saban Allah, kamar yadda kalmar shirka takan zo da ma'anar shirka ƙarama, ko takan zo kuma da ma'anar shirka babba. Ibnu Abbas yana cewa fadar Allah wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun, da Allah yake cewa yawancin su ba sa yin imani da Allah face suna shirka. Ibnu Abbas yace inna ahadahum yushriku hatta yushriku bi kalbihi, wani yana yin shirka har ma da karansa, ce laulal kalbu la suritna al-laila, ba dan karan nan bane yake gadi ta je da amana sata, ce to kana shirka ce, amma wannan ai ba shirka ce da take fidda mutun daga musulunci ba, shirka ce karama, kamar abin nan riya ana kiranta shirka karama. Akhfa inna shirka fi hadhihi al-umma akhfa min dabibin namli, wanda Allah yake cewa shirka a wannan al'umma koi ta mafi buya, tana zama mafi buya daga tafiyar tururuwa. Don haka shirka ma ana kira abin nan riya ma ana kiranta shirka, duk da cewa ba ta fitar da mutum daga musulunci. Saboda haka duk waɗannan kalmomi kafirci, fasikanci, shirka, duk akwai manya akwai ƙanana, haka shi ma zalunci, kamar yadda zai zo a hadisi na gaba a cikin abin nan, hadisin Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, hadisin Abdullah bin Mas'ud kai manzo Allah ya ce abin nan, yakfurna al-ashira suna kafircewa abokin zama, wa yakfurna al-ihsana suna kafircewa kyautayi, suna kafircewa kyautayi. Da za ka yi wa ‘yar ɗayansu abin nan, za ka kyautata mata ad-dahra, law ahsanta ila ihdahum ad-dahra, ad-dahra imma an yakuna ma'nahu sana wa imma an yakuna ma'nahu al-umr, law ahsanta ila ihdahum ad-dahra, da za ka kyautata wa ɗayan tsawon shekara kana yi mata abin alheri, kana yi mata abin da ya kamata, ko kuma ma tsawon rayuwarta kana kyautata mata. ثم رأت منك شيئا نسيت قوانا أبو شيئا لا تحبه وانا أبن دباتا سو وانا أبن دبيمة با تايو إذا تكي دقستيا تايو ما باتا دقستيا خوتني ما وترانا بكباتا با نسيت شي ما رأيت منك خيرا قط من تبقنا الخير سوى أنقارا كما ما أكثر نسيانهن وتسودا mata kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sifanta su da cewa na qisatu aqlin, suna da tawaya ta kwanta wajen hankali, duk da cewa wannan nasi da annabi sallallahu alaihi wasallama da ire-irensa, yanzu waɗanda suke kokarin cewa wai za su tabbatarwa da mata ƴancinsu da haƙƙinsu. Daga cikin musulmi akwai waɗanda suke ƙaryata irin wannan, akwai wanda na ji yana ƙaryata wannan hadisi kuma wai malami ne, saboda majalisar ɗinkin duniya ta saye shi, su ne suke yin fafutuka da faɗi tashin tabbatarwa da mata haƙƙinsu a duniya. Saboda haka yaya za a ce mata masu sauyayyen hankali ne bayan ga suna hashugabancin ƙasa suna yi, yaya za a ce da suna ƙisatu aqli? Wannan ƙarya ake yi, ba gaskiya ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya sifanta su da naqisatu aqli yana magana ne da wahayi, yana magana ne da wahayi, wahayi ne ya zo masa yake fadar abinda Allah ya masa wahayi da shi. Ala ya'lamu man khalaq, wanda ya yi halitta bai san me ya halitta ba, shi ne Allah. Shi da ya yi halitta shi ya gaya masa ga yadda halitta take. To kaga wanda yake girmama wahayi, yake girmama abinda Allah madaukakin sarki ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallama na sakon da ya dora masa ya isar, ba zai karyata irin wannan ba. Domin Allah shi da ya halitta shi ya san me ya halitta, shi kuma ne yake labarta mana wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallama da suka ce yaya tawayar hankalinta yake, yace a ba ku ga shaidar mace biyu a matsayin shaidar namiji ɗaya take ba? Shaidar mace biyu a matsayin namiji, shaidar namiji ɗaya Allah ya sanya ta. To kaga wannan ya nuna cewa suna da yawan mantuwa kuma tana da alaƙa da nakasa ta fuskar tunani. Domin abin nan cikakkiyar ƙwaƙwalwa ita ce mai riƙe abu, in ta samu tawaya shi ne ake samun yawan mantuwa. Duk sanda ta samu tawaya akan samu yawan mantuwa, babu wanda baya mantuwa, amma yawan mantuwa ɗin yana nuna yawan tawayar. Amma a halittar ɗan adam shi abin nan halitta ce wacce take babu ɗan adam ɗin da za ka ce baya mantuwa. Allah shi kaɗai ne aka sifanta shi da la yudillu rabbi wa la yansa, Allah shi kaɗai ne wanda baya jahiltar abu ba kuma ya manta wanda ya sani, baya jahiltar wani abu da za a ce bai san shi ba sai nan gaba ya san shi, wanda kuma ya san shi baya manta shi, wannan sifa ce ta Ubangiji. Amma har annabawa suna mantuwa. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa innama ana basharun mislukum ansa kama tansau fa idza nasitu fadhakkiruni, ni mutum ne kamar ku, ina mantuwa kamar yadda kuke yi, inna manta ku tuna mu. Yana cewa rahimallahu fulanan zakkarani ayatan kun min kitabillahi kuntu unsituha, Allah ya ji dan wani ya tuna mu wata ayat da an mantar da ni. Saboda haka annabawa ma suna yin mantuwa, sai dai mantuwar idan ta yi yawa to tana nuna tawaya, amma babu mutumin da baya mantuwa. Saboda haka yawan mantuwarsu ita ce take sawa ma idan ka kyautata ma ɗayarsu ihdahunna daharan thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khayran qat, yawan mantuwar ita take haifar da wannan, ita take haifar da wannan. Kuma ita mace har kullun tana ta'amuli ne da afifarta da zuciyarta ba da ƙwaƙwalwarta ba, wannan shi yasa musulunci ya ce ba za su yi alƙalanci ba. Mace da zuciyarta take mu'amala, sautari ba tana amfani da hankalinta ba, shi yasa idan abu ya zo na tausayi nan da sai ta kuka ba wuya. To saboda haka in an kawo mata shari'a ta ga mutum a galabaice alhalin kuma babban mai laifi ne, wannan galabaicewar tasa da safarkwacewarsa a gabanta yana kuka yana hawaye yana dalalar da yawu, sai ta ji tausayinsa. Ko a ce masa ai yanzu yana da ƴaƴa kaza kaza kaza, in an daure wannan mutum ƴaƴansa ina za su, sai ga ita tana neman ta kuka. To kaga wannan ai bai kamata ta yi alƙalanci ba, saboda shi yasa Allah sai ba su renon yara, domin shi yaro da hadima ake tarbiyyarsa, ba da in ka ce da hankalinka za ka yi tarbiyyar yaro za ka yi amfani da ƙwaƙwalwa abinda ya dace kawai ai kaza, to kullu zaka ta dukan shi yasa uba ya fi dukan danka kullu zaka ta dukan sa fa mai ta da adifa za take tarbiya don haka za ga nan da nan tashi tausayi da yaro ya fashe da kuwa sai ta kawo shi kuma tana shafa kansa to sai aka ba su bangaren tarbiya to wannan shi yake nuna mace da namiji suna haɗuwa su kammala juna sai da hankalin sa ita da adifa ta sai ga tarbiyar ta masallaci da alfarma wajen Ka'aba shi dai bai tambayi kowa ba game da Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda a lokacin garin al-Imame duk wanda zai zo yana tambayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna kenan yana so ya shiga addinin don haka zai kinsa saboda haka shi bai tambayi kowa ba kuma ba wanda ya gaya masa me yake ya zauna kwana 40 ba ci ba sha sai dai sha zanzan ya kwanta ba abinci da zai ci zanzan kawai yake sha kwana 40 yana shan zanzan kuma yayi kiba har ya ce babu masakar yunwa a cikinsa babu inda yunwa take a cikinsa yayi bulbul a wata ruwayar ma har wuyan sai dinga wani guru saboda koshi to yana nan sai da Ali koyo shi sai zo sai ya ganshi ya dai san bako ne tunda dan gari ne sananne ne iya ce da shi amma ana lil gharibi an ya'rifa manzila har yanzu ba kwannan bai san masaukin sa ba sai sai da aliyya gayyace shi gidansa yace suka ci abinci wannan shi ne farkon abincin da yake kwana 40 yana zaune wannan shi ne farkon abincin da yake daga nan ya koma yaje kuma zama a Ka'aba kashe gari sai da aliyya kuma zuwa same shi amma ana lil gharibi an ya'rifa shi bai tambaye sayyidina Ali ba shi kuma sayyidina Ali bai tambaye shi tafi da shi ba shi kuma ya tsoro ya tambaye shi dan bai san waye ba ya kuma gayyata su gidansa kashe gari ya kuma dawowa ya same shi dai nan gurin aka yi haka karo na uku sai ya tambaye shi ba kuma yake tafi da kai ne yace in kai min alƙawarin ba za ka tauna asiri na ba zan faɗa ce eh na maka alƙawari yace to na zo ina so in ji labarin mutumin nan da ake ce masa karkatacce suna kira annabi sallallahu alaihi wasallam as-sabi karkatacce wai ya karkace wa addini iyayensa ya kama wani sabon addini to shi ne sai sayyidina Ali ya ce da shi urshidta ila al-haq Allah ya nuna maka gaskiya saboda haka faduwa ta zo daidai da zama kenan ce ka shirya gobe zan kai ka inda yake ce za mu tafi ka bi bayana idan na ga wani abin da yake hadari gare ka to zan tsaya a jikin katanga kamar ina fitsari ina gyara takalmi sai ka wuce abinka kaga sai a fahimci kenan ba tare muke ba kaga an san sayyidina Ali yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ga wani bako suna tafiya kenan ya samu wani za a sa shi sabon addini zahir kuritin din sabon to yace ka bi bayana idan na hango wani abin da ban yadda da shi ba to sai in je jikin garo kamar ina fitsari kamar ina gyara takalmi kai kuma sai ka wuce kamar daban hanya ce ta hada mu shi ne suka fita suka je suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama a'rid alayya al-islam ba ni musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi musulunci don Abu Zar yana daga cikin waɗanda suna yin sallah tun kafin ma zuwa musulunci saboda haka shi bai ji sabon abu ba da za su zo rudar da shi ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi daga inda yake daga Gifar yake lokacin da ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama daga kabilar Gifar yake sai ya ga manzo Allah ya dora hannunsa a goshi sai ce to ko ya yi kyamata ne don nace daga don kabilar yan fashi sai ko ya yi kyamata ne don nace daga Gifar nake shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi mai gakin ci zaman ka abin da yace ai ba abin da yake ba ya gan shi ya yi kiba yace ai kawai zamzai muke sha shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innahu ta'amu ta'min wato zamzam abin kamar matsayin abinci yake ga wanda ya rasa abinci Sheikh Nasiruddin Al-Albani shi ma sai da ya zauna kwana 40 baya cin abinci zamzam kawai yake sha ya fa tare shi lafiya da take damun shi ya je gun likitocin ya je abin ya kici cinyewa sai kawai yace to bara yayi tunda annabi ya ce wa shifa'u sukmin zamzam magani ne to bara amfani da wannan to shine yasa aka samu wata zanzan kwanansa 40 baya cin komai ba sai zanzan kawai kisa a cikin sa kuma yace daga wannan lokacin suka rabu da fitar to shi irin wannan dan wani yana cewa Muhammadu Al-Ghazali Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa ya kai masa tabargazar sa yace shi bai yadda da cewa wai zanzan wai kasha a waja yace in ana warkewa ya zamu zauna a kasashen musulmi da kutare da makafi duk su je su sha mana kawai ai ta kawo musu suna sha suna waita shi bai yadda ba kawai mutum ya je nemi magani amma ce zai sha zanzan shi bai gane wannan ba to kaga wannan kamar akwai gangaci idan shi malami ne kuma ya san cewa ko maganin da aka ce ga maganin abu kaza ai ba kowa ya sha yake masa maganin ba magani nawa ne za ce ga maganin kaza kai ta sha gobe a ce maka ka bar wannan baya da amfani wani yazo ce ga wani da abin da ya same ni ga irin maganin da nake sha kwaya da kaza nake hada in sha zaka samu sauki ka sha baka samu ba shi kuma ya ce ya gwada yayi masa to dan menene shi wancan ba zai zama haka ba yayi ma wani bai masa ba kuma wannan a rayuwa abu ne mujarrab akwai wata yan magrib ne da uwarsu ta kuma tana fama da ciwon cancer suka je daman akan a duba lafiyar ta ko za a iya samun mata magani akai ta maganin karshe likitoci ka san arna aka ce to ai ita wannan mata kawai mutuwa ma za ta yi aka ba su deadline aka ce ba ta wuce rana kaza ba su je kawai su ci gaba da kula da ita har ta mutu to da ta fahimci abinda ake ciki sai na ce to tunda dai an yanke mata hukuncin kisa a kai ta can ta mutu can a Madina a garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a kai ta can ta mutu a can, sai aka suka kai ta danginta suka aje ta nan da masu kula da ita, su kuma suka koma can Turai. Ita kuma tana nan ba abin da take sha sai Zamzam, tana cikin wannan yanayi. Su kuma ƴan uwan nata suna ta lissafin lokacin mutuwar ta, in yayi ta mutu su zo domin maganar jana'iza da sauransu. Da haka suka zo sai suka same ta ba yadda ma suka barta ba, da ƙarfinta ba alamar rashin lafiya tare da ita, suka ce abin nan mamu baki mutu ba, sai ga dai suka ƙara kwasanta, tunda dillahi ya ƙare gara su je a ba su wani wannan dai bata mutun ba. Suka je likitoci, suka kai wa likitoci, aka yi auna-auna, aka yi ta auna-auna, ƙarshe aka ce ai ba a gano wani rashin lafiya tare da ita, ai tana fama da kansa. Suka ce a ba ga wannan matan lafiyar kallo, wani kansa kuma, waye ga muku tana da kansa, ta ai likitoci ne ku kaza, aka ce a ba ai ba. Ƙarshe da suka koma gun waɗancan likitocin suka tambaye ke wani likita ne kika je duba ki, sai ita ba wani likita da ta duba ta, ba wani likita da ya duba ta, ta je ta zauna a masallaci da Annabi sallallahu alaihi wasallam, anan take shan ruwan Zamzam kullum. To a lokacin ma suka san da ruwan Zamzam ba taba ji ba. To kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce wani kansa kuma, waye ga muku tana da kansa, ta ai likitoci ne ku kaza, ku ce a ba ai ba. Ƙarshe da suka koma gun waɗancan likitocin suka tambaye ke wani likita ne kika je duba ki, sai ita ba wani likita da ta duba ta, ba wani likita da ya duba ta, ta je ta zauna a masallaci da Annabi sallallahu alaihi wasallam, anan take shan ruwan Zamzam kullum. To a lokacin ma suka san me ruwan Zamzam ba ta ji ba. To kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa at-tabibu huwa Allah, Allah shine at-tabib, shine likita. Lokacin da ya gaya ma wani sahabi ya ce ka je wane ya baka magani, sai wanda ya ce ai wani ba likita bane, sai manzo Allah ya ce to ai Allah shine likita, saboda kashi yake bada, wani kuma zai je ta sha din ya kasa samun waraka din, ba tabbas wani abu ne daga Allah, in ya ga dama ya bayar, ya dai sanya wannan ya zama wasila, kamar yadda aka sanya harkar kasuwanci wasila ce ta neman kuɗi, amma wani zai ta yi kuma ba kuɗin sai taruwa, sai a ce kuma kasuwanci ba wasila neman kuɗi ba ce a daina. Za ka dan an samu sabab, ba lalle ne a samu sabab ba, wannan ba tabbas. Aure wasila ce ta a samu ƴaƴa, wani zai auren amma ba zai samu ƴaƴan ba. To saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Aba Zar ya koma ga ƙabilarsa ya kirawo su zuwa ga musulunci, ya zauna a can har lokacin da zai ji cewa, Annabi ya ce har lokacin da zaka ji cewa na bayyana na yi ƙarfi, sai ku zo ku same ni. Ya koma can cikin ƙabilarsa, ƙabilar Gifar, ya kirawo su zuwa ga musulunci, rabin ƙabilar sai suka musulunta, rabin su gaba ɗaya sai suka musulunta, rabin kuma sai suka ce sai sun ga abin da Allah ya yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai sun gani yaya, in sun ga ya ci nasara to shikenan su ma za a tafi da su, in bai ci nasara ba su ba za su jefa kansu cikin hadari ba. To ana nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira, suka kwaso duka gaba ɗaya sauran rabin da basu musulunta ba, suka zo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lakana musu shahada, kalmar shahada, duk gaba ɗaya suka musulunta, kabilar gaba ɗaya, kabilar Abu Zar suka musulunta. Shi yasa Annabi yake cewa zafarun ghafarallahu laha wa aslam salamaha Allah. Aslam su kuma ƙabilu ne da suke makotaka da ƙabilar Gifar, jin cewa makotansu sun musulunta su ma sai suka shiga musulunci. To Abu Zar ya rayu tare da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama, yana daga cikin na gaba gaba har Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yaban sa, yana cewa ma aqallatil ghabra wala azallatil khadra asdaq lahjatan Abi Zar. Wato ƙasa, abin nan ƙasa ba ta ɗaukan wani mutum ba, haka nan sama ba taɓa yi wa wani mutum inuwa ba da ya kai gaskiyar Abi Zar. To babu wanda ya fi shi gaskiyar harshe, tun ne mai gaskiya, sannan mutum ne wanda yake baya jin tsoro, yana da fitowa ƙararrai faɗa abin da ya dace shi, don ko lokacin da ya musulunta ma da manzo Allah ya ce ya koma garinsu ya ɓoye ya zauna a can cikin ƙabilarsa har sai in ya ji na ya bayyana, sannan ya yi ƙarfi, sannan ya zo same shi, sai ya ce wallahi sai ya je ya bayyana musulunci gaban Qurayshawa, yaje Quraysh sun yi dandazo a gindin Kaaba, kawai yaje yace ya ma'ashara Quraysh, inni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kalmar da ba kowa ke iya faɗa ta ba, shi fa ba ko ne a garin, yana suka ji kamar an watsa musu wuta, suka yi kansa suka dinga dukansa, suka dinga dukansa, za su kashi, suka yi masa gina-gina, har sai da Abbas ibn Abdul Muttalib babba ɗin sallallahu alaihi wasallama ya zo ya rufe shi ya kifo a kansa, ya ce za ku kashe shi, kun san cewa ‘yan kasuwanmu sai sun bi ta cikin ƙabila ta su wuce daga ‘yan kasuwancinmu, haka nan sun sayo sai sun biyo ta cikin, kuna so ku sa kasuwancinmu cikin haɗari? Suka ƙyale shi. Kashe gari baya koma ya kuma yin irin wannan, suka kuma zuwa suna ta dukan shi, sai da Abbas ya zo ya karɓe shi. Saboda haka yana da jara'a, yana da shaja'a, kamar yadda aka sani yana da shaja'a. To amma kuma sai ka ji lokacin da ya zo yana neman Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi muƙami. Annabi yake cewa Abu Zar, inni araka rajulan da'ifan, ya Abu Zar, ina ganin ka mutum ne kai mai rauni, saboda haka bana so maka komai illa abin da nake so wa kaina na alkhairi. Fala taliyanna mala yatim wala ta'ranna ala ithnayn, kada ka yadda a baka ajiyar kula da dukiyar maraya, kada ka yadda ka kai shugabanci a tankanin mutane guda ne, kar ka zama shugabanci. To sai ka ga gashi an ce mai jarumi ne, kuma Annabi ya ce inni araka rajulan da'ifan, adda'af anan ba za'af na jiki ba, ba launi na jiki ba, ba launi na zuciya ba. Saboda Abu Zar yadda yake ganin bai kamata a aje kuɗi ba, shi yana ga duk abin da ya zo hannunka kawai ka fitar da shi ka bawa mai bukata, kai bukatar ka ka bawa masu bukata sauran. Ana ga idan ma dukiyar maraya aka bashi zai iya karar da ita irin nan, ki to marayan nan a masa gata, a dinga masa sadaka da kuɗi a masa gata. To kaga ai sai je baro ta, kuma dukiyar maraya ka zo ka maraya cikin wani hali ya tashi yayi wayo, kace ai duk nayi masa sadaka da dukiyarka. To irin wannan za a fi, sannan kuma wala ta maranna ala ithnayn, saboda mutum ne wanda yake wato magana ɗaya yake, sannan kuma a kowane guri mawqifinsa guda ɗaya ne. Shi yasa ko lokacin sayyidina Usman yawo yake yi cikin sahabbai, yana karanta musu wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah fabashshiru bi adhabin alim. Haka yake yawo yana gaya musu, waɗanda suke taskace dukiya na zinari da azurfa ba sa ciyar da ita, na azurfa da zinari ba sa ciyar da ita fi sabil, fabashshiruhum bi adhabin alim. Don haka shi yana ga duk masu dukiya kada su zauna su kwana da dukiyar su tana ba hannu, wannan zai zama shugaba. Ai ba zai rike shugabanci ba wannan, don abin da kuke da shi zai karar da shi. To wannan shi ne raunin da manzo Allah yake ishara zuwa gare shi, ba wai rauni na jiki ba, ko rauni na abin nan, ba ya da wannan. Shi ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi, ya Abu Zar, idan ka ga gine-ginen Madina sun zo dutsen Sal, wani dutse ne a wajen Madina a lokacin, in ka ga gine-ginen Madina har sun zo nan, to ka fita ka yi wajen sha, ka fita daga Madina ka tafi wajen sha, ana abubuwa sun fara canzawa. In kana cikin gari ba za a yi zaman lafiya da kai ba, don ba gari ka shigo ba. Saboda haka da ya ga haka sai ya nufi sha, a can sai aka zo aka gaya sayyidina Usman, ai yana can yana maka kulle-kulle, yana maka kulle-kulle, yana cikin ‘yan tawaye. Aka je aka zo sai aka je aka ga Abu Zar, sai Abu Zar aka dawo da shi, yana dawowa ya shiga ga Usman har ya tsorata, ya ce a tsaya ni bana daga cikinsu, domin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi masa umarni da da'a, ya ce ko da an shugabantar maka da bawa Habashi, mutumin Habasha, to kai masa biyayya. Saboda haka ni ban fito ban zo ba dai in baga sandar abin nan biyayya. Saboda haka ina nan cikin biyayyar ka a matsayinka na khalifa, abinda nake so kawai ka yi min izini in koma Ar-Rabaza, sunan wani ƙauye ne a wajen Madina. Manzo Allah ya ce ka min izini in koma can. Ya yi masa izini ya koma can. A can inda yake akwai wani bawan sayyidina Usman, wani bawansa, bararren bawansa mutumin Habasha ne, ya tura shi musu limanci a can wancan ƙauye. Sai ga Abu Zar shi ma ya zo ya zauni ƙauyen, ba wanda ya taso sallah ya ga Abu Zar, kaga ga babban sahabi shi kuma ya zai shi ke gaba ya sallah. Sai ya koma ba Abu Zar ya ce a shi kai za ka yi sallah. Kaga ya ɗabbaka maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, walau ta'ammara alayka abdun habashi. Saboda ya ɗabbaka wannan tun a nan gurin. To anan ya ci gaba da rayuwarsa. Akwai sanda aka fita yakin Tabuk, wasu da dama suka kitsa saboda munafici, wasu kuma saboda wasu dalilai da ba munaficin bane kiwa ce. Annabi sallallahu alaihi wasallam ana gaya masa cewa wana bai zo ba. Duk mutumin da aka faɗa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in arada Allahu bihi khairan fa sayalhaqu bina. In Allah ya nufi wana da alkhairi to za ka shi ya zo ya kame mu. To ana haka Abu Zar shi kuma dabbarsa ita ce ta ki sauri, raƙumin sa ya ki sauri. Don haka sai ya sauka ya bar dabbar ya ɗauki kayayyakinsa da komai a ka ya taka ya ce kawai a ƙasa zai tafi. Saboda haka sahabbai suna zaune suka hango wani mutum duhu-duhu yana tahowa. Suka ce ai ko ga wani can yana tahowa abin nan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kun Abu Zar, zama kai ne Abu Zar. Sai gashi kuma Abu Zar ne. Yana zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ga Abu Zar ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'ishu wahdaka wa tamutu wahdaka wa tub'atha wahdaka. Za ka rayu kai kadai, ka mutu kai kadai, a tashi kai kadai. Saboda haka tamshi wahdaka, za ka yi tafiya kai kadai, shi kadai ya taho. Wa tamutu wahdaka, za ka mutu kai kadai, wa tub'atha wahdaka. Saboda haka lokacin da ya zo ya gaya Sayyidina Usman a maida shi a bar shi koma Rabaza, ya koma can da zama shi kadai, ya bar sauran abokansa sahabbai, ya koma can shi kadai ya killace. Lokacin da zai mutu ya yi wasiya ya ce in ya mutu ya kira 'yan alƙali ya ce da Allah su abin nan. Su yi masa jana'iza ga 'ya'yansa ga abin nan. To lokacin da suka zo suka yi masa jana'iza, suka yi masa likafani, suka yi abin nan ɗinsa, sun fito da gawarsa sai kuma gata mahajjata. Daga cikinsu akwai Abdullahi ɗan Mas'ud. Sai aka ce ai gawar Abu Zar ce. Nan da nan sai ya tsaya. Aka taru ya kintsa shi, ya yi masa sallah ya binne shi. Sai ya ce ya tuna faɗar manzo Allah da ya yi. Tamshi wahdaka wa tamutu wahdaka wa tub'atu wahdaka. Kuma abin mamaki bayan binne shi da kwana goma, shi ma Ibn Mas'ud ya rasu. Bayan ya binne shi da kwana goma, hijira tana da 32, shi ma kuma Allah ya karɓi ransa. To shi ne ya ruwaito mana wannan hadisi, yana cewa sababtu rajulan, wato min yi wato maƙaƙen maganganu da wani mutum. Asalin hadisin Suwaid ibn al-Ma'rur ibn Suwaid shi ne ya ga Abu Zar tare da wani bawansa. Irin rigar da Abu Zar yake sanye da ita kyakkyawa irin ta ce a jikin bawan, wato sun yi amfo, sun yi shiga iri ɗaya. Sai ce ya kai ne mai gida shi ne bawa, amma kuma kayan ku iri ɗaya. To shi ne sai yake gaya masa saboda ga abin da na ji manzo Allah ya faɗa. Shi ne sai ba shi wannan kisa. Wani rikici ya haɗa mu da wani mutum, muka yi musanyar baƙar magana ne da shi, ya zage ni in zage shi. Fa'ayyartuhu bi ummihi, sai na aibanta shi da mahaifiyarsa. An ce shi ne Bilal mai yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kiran sallah. Sai ya aibanta shi da mahaifiyarsa, ya ce da shi yabna sauda, ya ɗan baƙar mace. To shi kenan sai je gaya masa Allah sallallahu alaihi wasallam, ga abinda Abu Zar ya gaya masa. Aka kira Abu Zar, Abu Zar kai ka gaya masa haka? Manzo Allah ya ce ya Abu Zar a ayyartahu bi ummi, yanzu ka aibanta shi da mahaifiyarsa, ka aibanta shi da halittar mahaifiyarsa, ita ta halitta kanta, ita ta bawa kanta baki. Menene kuma baki da fari zai zama shine mizani? Yace innaka mar'un fika jahiliya, kai dai mutum ne har yanzu akwai jahiliya tare da kai, akwai ɗabi'a ta jahiliya da kai. A lokacin Abu Zar bai san hukuncin ba, saboda haka yana kan abin da bai san haramcinsa ba, domin Abu Zar matsayinsa babba ne, inda ya san haramcin abin ba zai yi ba. Yana shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira abin jahiliya, yana kan wani abinsa na al'ada da bai san an haramta ba. Annabi ya ce ikwanukum khawalukum, ɗan uwanku ne masu yi muku hidima. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da kalmar ɗan uwanku ne, don a nuna wannan ita ce asali, domin ai ikhwanukum shine khabar din, khawalukum shine mubtada din, amma ce khawalukum ikhwanukum ma fi muku hidima ƴan uwanku ne, amma sai manzo Allah ya fara kawo khabar din, ya fara cewa ƴan uwanku ne ma fi muku hidima, don a nuna maka cewa ƴan uwantakar ita ce asali, ita ce farko, maganar sun zama masu yi muku hidima, wannan wani abu ne na biyu, ba shi ne na farko ba, don har kullum zamanku da su ku tuna cewa ƴan uwanku ne, ƴan uwanku ne in musulmi ne a musulunci, in ma ba musulmi ba ne ƴan uwanku ne, domin dukkaninku halitta ce daga Ubangiji, asalinku annabi Adam. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gabatar da kalmar ikhwanukum, sannan ya ce khawalukum, ƴan uwanku ne masu yi muku hidima. Ja'alahum Allahu tahta aydikum, Allah ya sanya su karkashin ikonku, tahta aydikum karkashin ikonku, faman kana akhuhu tahta yadihi, wanda dan uwansa, haka bai ce wanda bawansa ba, wanda dan uwansa yake karkashin ikonsa, falyut'imhu mimma ya'kul, ya ciyar da shi daga abin da yake ci, walyulbishu mimma yalbas, ya tufatar da shi daga abin da yake tufata, wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, kada ku dora musu aikin da yafi karfin su, fa in kallaftumuhum, in kuka dora musu aiki mai wahala, fa a'inuhum, to ku taimaka musu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna musu cewa waɗannan da ake ganin su kamar bayi, Abu Bilal ana ganin shi asalin sa bawa ne, to bara a'a, kada a ce za a wulakanta shi, shi ma musulmi ne, saboda haka yana da haƙƙi na musulunci, kuma ba shi ba ko ma wane ne da yake ƙarƙashinku, sawa'un bawa ne ko ku ba bawa ba ne, a aiki yake a ƙarƙashinka, kai shugabansa ne a ma'aikata, ko a wata ma'aikata ta gwamnati, ko ku a wani kamfani, kai kana shugabancinsa, shi kuma yana direbanka ko mai gadinka, kada ya sa ka ga rauninsa, ka wulaƙanta shi, ka tozarta shi, ka tuna cewa ɗan uwanka ne a musulunci, in ma ba musulmi ba ne, to yadda kake ɗan adam shi ma haka yake ɗan adam, saboda haka yana da haƙƙin wannan uquwa ta ɗan adam, don haka kada ku wulaƙanta su, kada ku ci zarafinsu, domin shi musulunci mi'yarinsa ba shi ne alkammu ba, mi'yarinsa shi ne alkaifu, ba ka dubi jikin mutum da girman jikinsa da irin shigar da ya yi, hularsa, takalminsa, agogonsa, tsadar kayan jikinsa, ba wannan shine mizani a musulunci ba, alkaifu yaya mutumin yake a ɗabi'unsa, a halayensa, a nagartarsa, wannan shine mizani, har kullun ɗan duniya su ne suke kallon mutum da mizanin kanni ba da mizanin kaifi ba, shi musulunci so yake ka dubi mutum da kaifinsa yaya yake, domin wani mutum za ka ganshi mutum ne amma ko ya shekara 1000 a duniya, shekarunsa gaba ɗaya in ka tsaya ka kalle su da mizanin kai za ka ga kamar shekara ɗaya, domin babu wani abin da ya tsinana wa al'umma, irin rayuwarsa ta jiya irin take zai yi a yau, gobe ma irin ta zai yi, rayuwar da ya a wannan wata, wata mai kawamawa ma irin take, haka nan in yayi a shekara, shekara mai zuwa ma irin take, don haka babu wani canji, babu wani ci gaba da zai samarwa, da ya samarwa al'umma a rayuwarsa, to saura ka, koda zai shekara nawa in ka tsaya ka dubi rayuwar sai ka ga babu wani abu da yi, to ba za ka kimanta shi da wannan ba, za ka kimanta shi, wani kuma za ka ga in rayuwarsa takaitacciya ce, amma abin da yawa al'umma suna da yawa, shi yasa za ka ga ya mutu amma kamar bai mutu ba, yana nan ana ta ribatarsa, ana ta amfanuwa da shi, ana ta karuwa da shi, kullum aka zauna za a tuna shi, to wannan shine mizani a musulunci, shine zaka ga manya-manyan sahabbai da manya-manyan tabi'ai da suka san wannan suna kimanta mutum ne da abin da yake dauke da shi na taqwa, abin da yake dauke da shi na imani, abin da yake dauke da shi na gaskiya, sai kaga mutum bawa ne, amma idan yazo majalisi da manyan mutane sai kaga sun kauce, sun bashi guri, ko an kira shi an zaunar da shi a gurin da yake, sai manyan mutane suke zama, gashi asalin sa bawa ne, sai sa sahabbai suka girmama Atha ibn Abi Rabah, suka girmama Makhul Abu Abdullah Ash-Shami, duk da cewa asalin su ba abin da asalin su mawali ne, asalin su bayi ne, amma za ka ga in sun zo majalisi sai ka ga an tashi an ba su guri su zauna, saboda ilimin da Allah ya ba su da taqwar da Allah ya ba su,
saboda haka ba a kiyasta mutum da girman jikinsa ko da girman wani matsayinsa, a'a, da irin baiwar da Allah ya masa ta tsoron Allah, da irin baiwar da Allah ya masa ta amfanar da al'umma. Wannan mutum ko shekaru ya yan kaɗan, za ka ga cewa shekarunsa sun zarce ko bayan sun toge ko bayan mutuwarsa sun ɗore, ba za su yanke ba. Inda za ka tuna Imamu Malik, za ka tuna Imamu Bukhari, za ka tuna Imamu Shafi, Imamu Ahmad, da baya irin su Nawawi, za ka ga cewa a zamaninsu sarakuna nawa aka yi, a zamaninsu masu kuɗi nawa aka yi, a zamaninsu jarumai nawa aka yi. Amma wa ake iya tuna sunan shi a cikin waɗannan masu kuɗi da waɗannan masu mulki da waɗannan jarumai? Ba ka jin ɗuriyar su, amma waɗannan bayan Allah har yanzu faɗar su ake. Mai kuɗi nawa aka yi a zamanin, mai kuɗi nawa kuka sani a zamanin Imam Malik? Da aka ce ka zana masu kuɗin zamanin Imam Malik waɗanda suka rayu tare da shi, ba ka iya kawo kowa ba, don sun yi sun tafi a zamaninsu, wanda bai san wani awo sai ɗauka su da mutane. Amma waɗannan ɗin da ake ganin ba komai ba sai Imam Malik ɗin, waɗanda ba su da ma abinda za su ci a shekara sai an taimaka musu. Imam Malik Abdullahi ibn Mubarak shi yake taimaka masa da abincin shekara, ba shi da shi, sai an taimaka mishi da abincin da zai ci. Amma kuma gashi su ne wato ambatansu ya ɗore har zuwa kiyama tashi, ba zai tsaya ba. To ire-iren su, Tirmidhi ya rayuwa ta talauci, rayuwa ta talaka, wani lokaci a zauna a gida ba a san ma me za a ci ba, amma har gobe faɗarsa ake da an faɗe shi sai ka ji wani babban mutum ne aka faɗa. Masu kuɗi nawa aka yi a zamanin suna ina? Ba za ka yi faɗar sarakunan da aka yi da masu mulki, Umara da aka yi a wancan lokaci suna ina? Ba za ka yi tuna su ba. Saboda haka mutum ba a kimanta shi da wannan, ana kimanta shi ne da abin da ya bari ko ya yi wa al'umma na amfanarwa. Haka ya kamata mutum ya zama, haka ya kamata duk wani musulmi ya zama. A rayuwar musulmi ba a son ya zama ba ya da wata gudunmawa da yake ba wa al'umma. Zai wuya kowa ya zama haka, amma haka ake so, ka ɗauka kana daga cikin waɗanda ake so su zama haka ɗin. Amma abin takaici yanzu ka ga yan rayuwar da ake yi, hatta ilimin da ake guje masa, sai ɗan kaɗan, sai ɗan su suke bibiyar ilimin, inda yake gashi ba kuɗi zai bayar ya bashi ilimin ba, kyauta ɓagwas. Amma sai ya ga zuwa gurin ilimin ba shi alfarma yau mai karatu. Don haka sai kaga yana kauce wannan, yana nesa da wannan, yana cutar da kansa. Sai kaga mutum ka rabu da shi ba shekara 20 baya, in ka dawo kana hira da shi sai kaga bai karu da wani abu na ilimi ba sama da yadda ka bar shi. Ya kamata in mun rabu da kai shekara 2 ma na haɗu da kai muna tattaunawa ta ilimi, in ji yanzu ka ɗara yadda na barka. Amma wallahi da dama ba ma cikin waɗanda suke masu sauraro ba har masu faɗakarwa, wani yadda ka bar shi haka za ka zo ka same shi, bai ƙara gaba ba. Don haka tsohon abubuwan da ya sani su yake ta maimaitawa, su yake ta nanatawa. To musulunci kullum su yake ɗayansa su dinga yin gaba, kuma su dinga amfanar da al'umma. Waɗanda suka fi kowa alkhairi su ne waɗanda suka fi kowa amfanar da khairukum anfa'akum linnas, khairun nasi anfa'ahum linnas. Siyayyen mutane shi ne wanda ya fi kowa amfanarwa ga mutane. Saboda haka Abu Zar yake nuna musu cewa waɗannan ‘yan uwanku ne, Allah ya sanya su masu hidima kawai a ƙarƙashinku, amma kar ku ɗauka su ba su da wannan martaba ɗin. Insha Allahu a sati mai zuwa za mu ci gaba da bayanin hadisin da bayanin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da faɗarsa, faman kana aqumu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul. Ana nufin in kana da ma'aikaci duk abinda kai a gidanka sai ya ci, ko abinda duk ka sha a gidanka, in yau ka sha 5 a life sai kai kuma zara nashi. Za mu ji insha Allahu a karatunmu na sati mai zuwa in Allah ya yarda. Wa billahi tawfiq wa alaihi tuflan wa la hawla wa la quwwata illa billah. Aya halatta malami ya duki ɗalibi ko kuwa, kuma ya halatta a yi raka'a witri da raka'a guda ɗaya ba tare da shafa'i ba? Na farko, duka a musulunci akwai tarbiya ta hanyar duka, to amma ba wai duka wanda yake mai fasa jiki ba ko mai kumbura jiki. Sannan kuma wanda za a duka ɗin ya kai ya zama ya kai lokacin da har za a yi masa duka ɗin ya fahimci duka ɗin, ba a hana duka gaba ɗaya ba. Musulunci ya yarda a duki yaro saboda yin sallah in ya kai shekara 10, kaga kenan duka dan ana yin shi, amma wani irin duka ya zama na duka ne ba wanda zai fasa jiki ba ko ya kumbura jiki, duka ne da zai ta ajira dadin sa amma ba tare da ya haifar da illa ga yaro ba. Sannan kuma bai kamata ya duka shi kadai ne hanyar tarbiyyar ba, ya kamata a zaba akwai wasu matakai na tarbiyya, tarbiyya ta hanyar kaututtuka, tarbiyya ta hanyar tsawa da baki, tarbiyya ta hanyar kyara, tarbiyya duk irin wannan hanyoyi ne na tarbiyya, ya kamata a dinga cakudawa. Bai kamata hanyoyin horo su zama kwaya ɗaya kawai ba, duk wani laifi da yaro zai yi ya zama na kawai duka za a yi, sai ya zama ya saba da duka din, in ma an yi baya ji, don haka ƙarshe sai kangare. Don haka ana yin tarbiyya har da barazana, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu mu aje bulala inda yaran mu za su gani, yace yaran ku da matan ku ba wai yana nufin ku aje ku dinga su zama duk sanda suka yi laifi ka nuna inda bulala take sai hankalin ka ya tashi. Sannan mutiri a kalmar shafa'i babu ita a abin nan, kalmar shafa'i malamai wasu malamai suna ambatar ta ne kawai ta idan hanyar ta hanyar koyarwa, amma abin da ake nufi wutiri shine kai sallar da take abin nan mara ce ba cika ba, a mara dai abin da ake nufi da wutiri kalmar da take mara ba cika ba, sallar da take mara ba cika ba. Saboda haka raka'a uku wutiri ce, raka'a biyar wutiri ce, raka'a bakwai wutiri ce, raka'a tara wutiri ce, raka'a sha uku wutiri, sha ɗaya wutiri ce, raka'a sha uku wutiri ce. Saboda haka ma har akan iya saɓi zarce a cikin sallar gaba ɗaya ba tare da an tsaya tahiyya ba, a yi sallar raka'a uku ɗin gaba ɗaya ba tare da tahiyya tsakaninsu ba, dan duk a matsayin sallah ɗaya suke. To bambance su da sallama a yi biyu, a sake tashi a kawo wasu, a sake a zo sallah ɗora ɗaya a sama, sai aka kira sauran shafa'i domin ka sallamce tsakaninsu sun zama biyu cika, sannan kuma ka kawo mara ita kadai. Amma a nassi da ya zo a sunna duk gaba ɗaya waɗannan sunan su wuce, aka salatu wuce da ɗaya ɗaya ko sallah goma sha nawa kai, in dai har akwai ƙwaya ɗaya. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa idza khashi ahadukum as-subha falyutir bi wahidatin falisalli wahidatan tutir lahu ma qad salla. In kana jin tsoron asuba'i kana sallah raka'a bi to ka kawo ɗaya ta zama ka yi wuturi da ita, ma'ana ta maida maka sallar ka wuturi, yutir biha ma kan sallah ta maida maka sallar da kai ta zama wuturi. Saboda haka raka'a ɗaya ma tana zama wuturi, ana iya yin sallah raka'a ɗaya ta zama wuturi. Sannan wani yana tambaya a game da matar da bata haihuwa, saboda ci gaba na zamani akan iya ɗiban a maniyin ita abin nan wani namiji, ko kuma a yabi abin nan na ita ma abin nan na ƴar uwarta a hada da namijinta a mahaifarta a samar da yaro ta haka, wanda za a fitar shi ta hanyar operation daga ƙarshe, ta hanyar yi mata aiki a fitar da shi. To shin wannan ya halatta? Wannan a musulunce bai halatta ba, a ɗauko ƙwayar haihuwa ta wata mace a ɗauko na wani namiji a haɗa a mahaifar matarsa, ko a wata mahaifar daban a samu ɗa wanda za a iya jingirawa shi wannan mutum ko ita wannan mata, wannan kuskure ne. Domin a ƙa'ida kamata ya yi haihuwar ta zama da ƙwayoyin haihuwa nata ita macen da namijinta, ba na wata mace da namijinta ba. In aka yi haka an samu al-ikhtilafu fil ansab, wato nasaba, an takuɗa nasaba tana da alaƙa da ƴar uwar, amma kuma ba ƴarta bace, ba ƴar uwar bace, sannan ita kuma tana kiranta ƴarta, alhalin kuma ƙwayoyin halitta ɗin na waccan ne ba kawo kirki. Shi yasa malamai sun yi ta maganganu akan wannan, akwai abubuwa da dama waɗanda su har na wanda yake su ba wani abu musulunci da yake musu saiki a tunaninsu, komai ma za su iya yi. Saboda haka za a iya hada abin nan, za ma a yi dan tayin mutum, abin da suke kira clone, za a yi dan tayin mutum, a yi mutum kamar a yi maka safaya ga ka, amma an yi wani irin ka, sai da in ka samu rashin lafiya ka buƙaci oda a cire tashi a sa maka tunda safayar ka ne. To kaga wannan ai wasa ne da abin nan. Wani sai a gaya masa waye babban malamin nan, Dr. Yusuf Al-Qardawi, ɗaya ne daga cikin malamai waɗanda suke ba da gudunmawarsu ta ɓangaren su a inda suke,
ko da yake shi yanzu Qardawi ana masa kallon kaman ba shi ne malamin rediyo saboda ya fi fitowa a talabijin a san su jahilai in ka fitowa a talabijin to ka fi kowa ilimi to sannan yana da abubuwan da yake na daidai yana da kuma abubuwa na kurakurai kamar yadda kowane dan adam a iya samun su da wannan a koyaushe muka zo a inda suka yi kurakurai muka baɗi mu ce abu kaza da suka faɗa kurakurai ne wannan ba yana nuna rushe mutum gaba ɗaya ba Qardawi yana da kurakuransa wasu suna da girma ma to amma duk da haka ba za a ce ba za a amfana da shi ba inda ya kamata a amfana da shi wasu kuma suna neman a taya su addu'a saboda rashin lafiyar da suke ciki suke fama da ita ko kuma wasu nasu suke fama da ita suna fatan Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya ya ba duk wani mara lafiya lafiya Allah madaukakin sarki ya gafarta ma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya wani kuma yana tambaya game da maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake kul abadar shin umarni ne wannan fata ne wato fa'ali ne kuma yana kyakkyawan fatan ya zama shi kuma sai ya zama shi din ne ba wai umarni bane Allah madaukakin sarki yayi mana gamdakatar Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in